Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kyautata dangantaka tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin A yau shirin zamantakewa ya tattaro masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan batun safarar mutane da yadda za a kawo ƙarshen sa.
To yanzu ma wani sabon salon da an kai to da shi shine safarar bil'adama domin a tayi a cire wasu sassana jikin su.
Kowane rana suna shan duka, ba ba su abinci, wani lokaci har maza 5-10 ma za su kwana da su.
Akalla mutane fiye da miliyan 1,400 ne aka yi safarar su a ciki da wajen Najeriya. Da suke ayyukan tilas ake kuma cin zarafin su da shan wulakanci a wani rahoto da hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar dinkin duniya ta wallafa tace safarar mutane daga Najeriya zuwa wasu kasashen duniya ya karu matuka kuma yan Najeriya na kan gaba wajen waɗanda ke fuskantar wulakanci shugaban hadaddiyar kungiyar da ke yaki da safarar bil'adama a Najeriya kuma jagorar kungiyoyin a Afirka ta yamma Abdul Ganiyu Abubakar yace matsalar safarar bil'adama tana da daddaden tarihi kuma tun ana yin ta a boye daga wasu jihohin nesa da arewacin Najeriya yanzu kan lamarin ya shafi dukkan jihohin kasar
to yanzu ma wani sabon salon da an kai to da shi shine safarar bil'adama domin a tayi a cire wasu sassa na jikin su irin koda ko kuma suye domin a kaisuwa a kasuwannin duniya a ba waɗanda ke bukata irin waɗannan abubuwan domin kiwon lafiya to alal haqiqa matsala ce wadda yake ta wuce duk yadda ake tunani yanzu da manya ake safara ko kuma mafi yawa mata matasa to amma yanzu abin ya kai ga karanan yara a ba da daɗewa ba a nan jihar Sokoto an ka kama wata jami'ar tsaro ma wadda ake zargin ta haɗa kai da wasu domin saida wasu yara a babban birnin tarayya Abuja wanda har hukumar 'yan sanda ta kama su da bincike har an ka gano cewa akwai ma wani wanda iyan shi na ciki shi ya saisuwa to abokan aiki mu na Ghana sun ka kira mu akan wasu yaran da an kai safara zuwa Ghana su kusan 15 daga jihar Imo da kuma jihar Plateau to cikin yaran ba wanda ya safara su akwai kannen shi guda biyu waɗanda yake iyayen su guda uba guda uwa guda amma ya yi safara su domin su zo su yi karuwanci a babban birnin Ghana da ke Accra da kuma wasu ƙauyuka to a halin yanzu dai mu haɗa da gwamnatoci an samu an dawo da su ta hannun hukumar da ke hana safarar bil'adama.
Amma me yasa waɗannan batutuwa duk da yake mutane sun san cewa ba al'amari ne na ƙwarai ko kuma mai kyau ba me yasa kaga yake zama yana yawaita?
To akwai matsalar halin rayuwar da mutane ke ciki talauci sannan kuma akwai matsalar tsaro da ya adabi Najeriya yanzu da sace-sacen jama'a da ake yi da kuma matsalar rikita da yawa a Najeriya da kuma kwadayi da son tara abin duniya da wuri. A saboda na san shekara 20 da wani abu ina wanga aiki ban taba ganin an yi safarar mutane daga irin jihohin Borno Yobe ko Adamawa zuwa kasashen ƙetare ba to amma yanzu sai gashi muna amsan mutane daga kasashen ƙetare waɗanda an kai safarar su ne waɗanda jihohin da idan mun yi magana da su za su ce to rikicin Boko Haram da sauran matsaloli ya sa an kashe iyayenmu an taki dukiyoyin mu bamu da komi to dole wasu za su ce musu su tashi da wata kasa domin su yi wani abu to su kudancin Najeriya dama abu ne wanda ya daɗe suna safara domin a ji a yi karuwanci a ji a yi aikatau to yanzu ma sabon salon da abin ya ɗauko shi ne ɗaukan 'yan mata da ake yi matasa ana kai su kasashe irin Saudiya da Oman domin a sa su aiki ana faɗaita musu.
Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ake safarar mutane musamman 'yan mata da ƙananan yara. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Plateau Caroline Dafur ta bayyana takaicinta kan matsalar safarar mutane daga jihar zuwa wasu ƙasashen duniya.
Eto gaskiya safarar mutane a cikin plateau ya ci sosai yanda mu ma abu mun zo mun same shi da mamaki don ban san ko menene damun gwamnatin da damun take na plateau take yi akai ba kuma shi yasa shi his excellency Barrister Caleb Manasse Mutfwang yace mun in tashi in tabbatar cewa wannan sarrafin yaran ya tsaya hakan nan shi yasa da kowane lokaci in muka ji yara suna Lagos ko suna Edo ko suna ina zai kira ni in kama hanya in je in dawo da su saboda haka kwanaki akwai yaran da aka ta zagaya da hotunan su akan an kai su su je su yi karuwanci a Ghana kuma da yana jin wannan din shi ma da ya ga bidiyon hakan nan ya kira ni ya sa ni a hanya na kama hanya na je na dawo da ƴan matan nan suna nan tare da mu muna musu rehabilitation sannan kuma zamu ga yanda zamu yi mu ba su sana'a don sun ce mun sun bar makaranta su ɗayan tana JS2 ɗayan tana JS3 hakan nan suka bar makaranta suka samu
kananan shekaru
shekara 16 ba wasu manya ƴan mata ba yara ne so dole ne gwamnati ta nemi wani abin da zamu ba su so da ba za su koma cikin wannan rayuwar kuma ba
banda waɗannan ƴan mata a kwanakin baya akwai kananan yara masu shekaru 4 5 waɗanda aka samu a Abuja su kuma yaya kuka yi ku same su
su wayannan yaran mun samu rihoto ne cewa akwai wani home a Abuja da ake kwasan yaran plateau ana kai su gurin sannan kuma wannan gurin ita matan ta yi recruiting wata ne yar plateau take kai mata yara a gurin so mun iya mun kama su ita matan na Abuja mun kama ta mun rufe home nata din sannan ita wanda take kai mata yara daga plateau din su ma mun ita ma mun arresting nata kuma tana nan a kulle a gurin police kuma dukkan su za su fuskanci hukunci domin wannan gwamnatin ba za ta yi wasa da duk wanda ta kama a cikin wannan halin ba shi yasa muke kiran kowa da kowa a cikin plateau da iyaye da dukkan stakeholders a cikin plateau cewa duk wanda muka kama ba za a yi wasa da shi ba ba wani magana wai ko kana da connection ko baka da connection
Madam Sandra Chikan tana da gidan marayu inda suke kula da yara da iyayensu suka rasu da waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayi na takaici
kai babban matsala ne fa don yanzu yara da ko daga cikin gidan marayu din ma yanzu daga wurin ne wayansu ma suna sayar da su har su je su samu kansu a African countries akwai wayansu ma da Algeria Morocco yaran mu fa ana kai su murare daban-daban wannan akwai damuwa
idan sun dawo su yaran nan an ce an same su ya wani me kuke musu wato wajen horar da su ta yadda za su dawo daga hayyacin su
to muna counseling daga counseling kuma sai mu nema iyaye wanda za su iya duba yaran nan banda haka sai a nema musu sana'a
me suke gaya muku wai yake suke samu a can gurin wani yanayi suke samun kansu a can inda suke zuwa wurin yawanci tunda karuwanci suke yi
akwai wahala fa don yaran nan an je za a karba su passport din su wani lokaci ko wani rana suna shan duka ba ba su abinci in ba su yi abin da an ce su yi ba ai wani lokaci har maza 5-10 ma za su kwana da su kuma an san duk kuɗin da sun samu ma sai su karɓa wurin su so in ka duba me amfanin irin wannan wahala ne fa suna dawo sai kaga wayansu akwai wata wanda ta dawo ma daga ko Italy ne ta dawo ta je da kafanta ma ta dawo wheelchair an tura ta daga upstairs ta faɗi abubuwa da gaskiya abun ba daɗin ji
Mai fashin baki kan lamura Comrade Bilyaminu Isa yace bai kamata talauci ya kasance hujja na safarar mutane ba.
Ni a sanani na ko da yake sauran kasashen duniyan ban zagaya ba. Amma abin kamar ya fi yawa a Najeriya. Wato akwai abubuwa guda biyu. Mutane suna fakewa da talauci ko rashin al'amura na yi ko wani abu sai su mayar da kansu kamar bayi. Amma a ce yanzu mace ne za ta wai an sace ta ko kuma an ɗauke ta an kai ta wani wuri wani ya sayar da ita. Wannan wani irin rayuwa ne wannan bari in baki wani misali wannan sallah da ya wuce wannan sallan nan wata mata ta dauko dadin cikin ta ka ina fitowa daga masallaci sai na kai an kusa watsewa daga masallaci sai na kai suna kuka na kai me ya faru suka ce wai za su tafi motan baban su to baban ce mu zo su shiga mota na ba dan da baya ya bara ya na bane sai na ci gaba da yawo da su har aka watse a wannan masallaci na tunda ce to yanzu wai sunan baban ku suka ce sunan baban su alhaji wani aka ba su wani kira sura kai ka kamar da shi ne yace wai yaran su sunan su ko wani kaza ka ai na kuke zama waya kefi wani makaranta kuke wal al'imam waye kawo ku nan masallaci waye maman su to ya maman ku za ta kawo ku masallaci ta tafi ta barku saboda Allah hajiya da kin ga deliberately ne ta tafi ta barsu don a sawa yaran wani suna ko kuma uban shi ko wani zama na farko kenan na biyu akwai wani magana wadda mai martaba sarki Sunusi a lokacin yayi idan ba za ka iya tarbiyyar da yara ba kar ka haife su da yawa a human trafficking idan mun bari kawai irin ɗaya da ake tura su barace-barace a duniya ya kamata abin ya zama na cin mutunci ya zo ɗan shekara biyar bai gama zama a wurin jakiman shi ba an tura shi bara wai an ce ya je karatu in za ka tura shi karatu fine is okay ka tura shi da abincin da zai ci na ƙarshen wata idan wuta ya kare ka aika mishi da wani ba wani sukan ce za su yi makarantar tangaya na almajirai don a ba su abinci a an tone ɗin shi ya koma wajen kasuwanci sun gani wani musamman a ce wai a ɗauki yaro daga arewa a kai a je da shi kudu a sayar da shi a ɗauki yaro daga kudu a kawo shi nan a je a sayar da shi wannan wani irin hali ne wannan ni ban yi da talauci ne yake kawo shi
ba to ban da talauci idan ka duba yadda ake wayannan yaƙe-yaƙe tashin hankali iyaye sun warwatse ko kuma ma sun rasa dukkan abin da suka mallaka eh saboda haka suna ganin kaman wayansu ma ba su ma san inda ƴaƴan suke ba a tare su a wani guri a tafi wayansu kuma ma su suke ba da ƴaƴan saboda suna ganin kaman ba su da halin da za su ciyar da su
bayan da ƴaƴan ana bayar da farki to ba ne ƴaƴan ke kai musu aiki zan je ya sa su yi aiki daga baya kuma shi za a ji ni a latsa menene a talabitar da su a wani bauta daban kin gane amma haka din yau idan ya ki ya same ka an galabaita wannan yayi can wannan yayi nan wannan yayi nan ya an wawa sai ba kowa to amma tun da kai kana nan sai ka gode wa Allah da cin ka da shan ka da rashin su dinna Allah ne sai ka samu nasuwa ko coci zaka je ko masallaci zaka je to da ka hukuma da Allah sai wasu jiya kin tallata wannan abu ma a gidan rediyo in sun san ba za su yi hukuncin mu da wanda ya aikata wannan ba
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da ci gaban tattaunawar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen safarar mutane yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya